Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Alhamis 12 ga watan Afrilun shekarar 2018 akan mitoci 40, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya da Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Barkanku da asuba. Baba ya kuma kire ne tare da Ladan Ibrahim Ayawa. Za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotanninmu ga kanin labarai.
Amfani da makami mai linzami a matsayin martani ga Syria na iya zama zabi na ƙarshe da shugaba Trump ka iya amfani da shi. Kakakin majalisar dokokin Amurka Paul Ryan ba zai tsaya takarar neman zabi da za a yi a watan Nuwamba ba. Mahukunta a ƙasar Iran sun kame akalla mutane 12 masu sana'ar canjin kuɗi.
To kanin labaran kuka ji kenan. Bayan labaran duniya za ku ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya a kan siyasar SAC wadda aka yi a baya, wanda wasu ke ganin bai biya bukata ba.
Abin da ya wuce ya sa mutane komai ka miƙa musu wunde tun da na saman sun yadda da shi za su karɓa su tafi, amma yanzu ka ga halin ɗin ya kauce babu hali. Saboda haka mutane yanzu suna da lokacin da za su zauna su dubi abu da fahimta, tantance abin da ya kamata su yi su yi.
A jamhuriyar Nijar kuma gwamnatin ƙasar ce ta kori wasu ministoci guda biyu daga jam'iyyar Kawance wadda suka kafa gwamnatin haɗin gwiwa da suka haɗa da MPN da kuma RDP. To ko me 'yan jam'iyyar suke faɗi?
Amma mu mun yi imani da cewa bisa tsarin da muke da shi da manufar da muka zo da ita a kan tahiyyar ƙasar nan, da mu zo da dama haɗa kai da mu a lalata ƙasa.
To bayan haka Alheri Grace Abdu kuma na tafi da shirinta na domin iyali, amma duk sai bayan an sha labaran duniya.
Masu saurare assalamu alaikum. Kai wasiyar farmaki da makami masu linzami yana ɗaya daga cikin zaɓi da shugaban Amurka Donald Trump ke nazari a kai domin mayar da martani ga harin makamai masu guba na baya-bayan nan da ake azawa gwamnatin Sierra Leone, kamar yadda fadar gwamnatin Amurka White House ke cewa ana sa ran martani mai tsananin gaske da Amurka za ta yi jagora nan da 'yan kwanaki kaɗan, kamar yadda jami'an gwamnati da masu sharhi a kan al'amuran yau da kullum ke cewa a nan Washington. Sakataren tsaro James Mattis yana cikin sahun tawagar jami'an tsaron da suka tattauna da mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence a fadar White House a jiya Laraba game da tsaron domin duba yiwuwar amfani da ƙarfin soja a kan shugaban ƙasar Syria Bashar al-Assad. Tun da farko a jiya Laraban, sakatare Mattis ya ce duk da cewa har yanzu suna tattara bayanan sirri game da harin na Syria, ya ce a shirye muke mu samar da zaɓin amfani da ƙarfin soja idan sun dace, kamar yadda shugaban ƙasa ya yanke shawara. Bayan da jakadar Rasha a Lebanon ya faɗa cewa sojojin Rasha za su harbo duk wani makami mai linzami da aka raba kan Syria, amma Trump ya faɗa a shafinsa na Twitter cewa Rasha ta kwana da shirin haka domin ku suna nan tafe, wato makaman masu linzami. Kakakin majalisar wakilan Amurka Paul Ryan ba zai tsaya takarar neman sake zaɓensa da za a yi a cikin watan Nuwamban bana ba, wanda ya janyo ayar tambaya ko jam'iyyar Republican za ta ci gaba da zama mai rinjaye bayan zaɓen rabin wa'adin na bana. A wani taro da manema labarai da ya yi jiya Laraba, Ryan ya ce zai yi ritaya bayan wannan majalisa ta kammala aikinta a cikin watan Janairun baɗi. Bayan shekaru 20 a majalisar, Ryan ya ce yana so ya samu lokaci sosai da uwar gidansa da kuma 'ya'yansa uku. Ritaya da kakakin majalisar Ryan zai janyo zazzafar kamfe tsakanin 'yan jam'iyyar Republican kan wanda zai yi mai gurbin nasa. Yayin da ake jiran taron koli tsakanin kasashen kuriyoyin nan guda biyu a ƙarshen wannan wata, tilas ne Koriya ta Kudu ta nemi cikakken bayanin abin da wargazar shirin makamin kare dangi a zirin na Koriya ke nufi, in ji tsoffin jami'an Amurka da suka yi hulɗa da Koriya ta Arewa na tsawon lokaci. Sai dai yayin da shugaba Trump ke da ƙwarin gwiwa game da tattaunawar da za su yi da shugaban na Koriya ta Arewa Kim Jong-un, waɗannan tsoffin jami'an na Amurka suna tabbatar da cewa Amurka da Koriya ta Arewa sun fahimci juna a kan ma'anar wargaza shirin makamin kare dangi a zirin ba su fanta a zirin ba. Jami'an Amurka sun tabbatar a ranar Lahadi cewa Koriya ta Arewa ta faɗa wa fadar White House kai tsaye cewa shugaba Kim zai yi sha'awar tattaunawa kuma a shirye yake ya tattauna kan batun wargaza shirye-shiryen makaman nukiliya a taron kolin da zai yi da shugaban Amurka Donald Trump. a ranar Litinin ne dai. Trump ya ce yana tsammanin duka sassan biyu za su mutunta juna sosai. Daga nan ya bayyana fatar za su kulle yarjejeniyar wargaza shirin nuclear ta Koriya ta Arewa. Trump ya ce zai gana da Kim a ƙarshen watan Mayu ko kuma farkon watan Yuni idan Allah ya kai mu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mahukunta a ƙasar Iran sun ce sun kame akalla mutane 12 'yan canji. Ana zargin waɗannan mutanen ne dai da kasuwanci da kuɗin ƙasar ta hanyar da ta saba wa doka. Kamin mutanen shine mataki na baya-bayan nan da gwamnatin take ɗauka ganin ta ci gaba domin ganin ta ci gaba da faduwar darajar kuɗaɗen ƙasar idan aka kwatanta da dalar Amurka. A cikin wani rahoton da kamfanin dillancin labarai na ƙasar ISNA ya wallafa jiya Laraba, ya ambato babban sweton 'yan sandan birnin Tehran Hussein Rahimias na cewa an tsare waɗannan 'yan kasuwanni su 12 a babban birnin ƙasar bisa zargin abin da ya kira zagon ƙasa ga kasuwa ga kuɗaɗen ƙasar. Rahimi ya ce an kwace wasu adadin kuɗi da bai bayyana ko nawa ne ba daga hannunsu kuma aka kulle su musu shaguna na 'yan Beirut Chain har 16 duka a matsayin matakin da hukuma ke ɗauka a kansu. Kudin riyal ta kasar Iran dai a cikin satin ta gabata ya fado ƙasa domin ana canjin riyal 60,000 akan kowace dalar Amurka daya a kasuwar bayan fage kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Reuters ke cewa. Wannan yana nufin darajar kudin ya fadi da kashi 50 daga shekarar ta gabata. Kwamitin kula da harkokin kasashen waje na Majalisar Dattijan Amurka ya yi zama domin tantance wanda shugaba Donald Trump ya mika mata sunansa a matsayin wanda zai zama jakadar Amurka a ƙasar ta Sudan ta Kudu. A lokacin zaman tantance shi da aka yi na rana guda, Thomas Hushek ya ce a shirye yake ya ɗauki nauyin wannan aiki duk ko da yake ƙasar Sudan ta Kudu ƙasa ce da ke da sarƙaƙiya a harkokinta. Santa Cory Buka, ɗan jam'iyyar Democrat daga jihar New Jersey, wanda ya taɓa kai ziyarar ƙasar ta Sudan ta Kudu, ya shaida Hushek cewa ya damu ƙwarai da gaske na irin halin da ƙasar ta Sudan ta Kudu ke ciki, domin an gaza samun wani ci gaba ta fannin samar da zaman lafiya, musamman a wannan gwamnatin ta shugaba Trump da ta gaza samar da wata manufa ta sadidan akan rikicin ƙasar wadda yanzu haka ta shiga shekaru na 5. Haka kuma Buka ya bayyana damuwarsa akan yadda ƙasashe makwabta ke wa ƙoƙarin Amurka zagon ƙasa ta hanyar taimakawa gwamnatin ta ke. Kafar yaɗa labarai na ƙasar Algeria ya ba da rahoton cewa mutane 250 ne suka halaka sakamakon wani haɗarin jirgin sama na wani jirgin fasinja na Ilshin 76 wanda ya faɗi kusa da wani sansanin soja da ke wajen babban birnin ƙasar wato Algiers. Shaidun gani da ido sun bayyana cewa sun ji ƙarin fashewar wani abu. Kana daga bisani suka ga jirgi ya yi sulu ƙasa yana ci da wuta a kusa da wani fili da ke sansanin na soja. Wakilin muryar Amurka Edwin Yeramian ya ce an nuna ta gidan talabijin yadda jirgin ke cin wuta har yake ƙonewa har sa'ilin da ya sauka ƙasa, inda hayaƙin ya turne ke sama. Kana motocin kashe gobara suka matso kusa domin ba da gudunmawarsu. Wani mazaunin kusa da inda abin ya faru ya ce ya sheƙo da gudu domin ya ga abin da ke faruwa bayan da ya ji ƙarin fashewar wani abu lokacin karin kumallon safe.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, za mu faro da hotonnin namu ne daga tarayyar Najeriya, inda wasu 'yan siyasar kasar ke sharhi a kan salon siyasar SAC wadda wato zaɓo shugaban ƙasa da 'yan majalisu da gwamnoni cikin jam'iyya ɗaya wanda wasu ke ganin ya kamata a canza lale. Ga dai Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana.
A bayan kiran da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi ne a yi zaɓen SAC, ya ku taka muhimmiyar rawa a zaɓen shekarar 2015, inda shugaban ke cewa tafiya ba za ta yi armashi ba. Mudin ku ba zaɓen sa kaka yi ba.
Ni shugaban ƙasa na muku alƙawari ba zan ci amana ba, da kuma sani na ba za a ci amana ba in ƙyale shi, saboda ba na an riga an yi ta gyaran zai yi wahala. To amma na yi imani tunda kowa ya ji a jikin shi. A je a zanna Abuja a ce ana shugaban ƙasa idan ba ka da jihohi da kuma 'yan majalisar jihohi sai ba samu gwamnoni, da sai ba za ta yi armashi ba.
To sai dai kuma yanda ma ake kusanci mawa'adin farko na waɗanda ke rike da madafun mulki, manzarta da kuma wasu 'yan siyasa, na maganin guguwar SAC bata kuwa haifar da ɗa mai ido ba, domin a ce wasu guguwar ta iya bokar mamini da harawa. Honorable Abdulrazak Gidado, wani kusa ne a jam'iyyar UDP wato United Democratic Party a Taraba, yace da kamar wuya sake batun sak musamman ma a matakin jihohi.
Don kaga zaben da ya wuce ya sa mutane ko me kan mika musu wuri tunda na saman su yadda da shi za su karba su tafi, amma yanzu kaga halin din ya kauce babu hali, saboda haka mutane yanzu suna da lokacin da za su zauna su dubi abu da fahimta, tantance abin da ya kamata su yi su yi, sau kaga yanda abin ya bambanta kenan. Saboda haka yanzu alama da ya nuna za a yi zaɓe tsaftacacce zaɓen da zai shigo, saboda haka yanzu din za a biya abin da ya cancanta za a yi, in ka cancanci a yi ka za a yi ka nan, in kuma a wannan jam'iyyar kake kuma aka samu wani a wani jam'iyyar ya cancanta za a je a yi shi, haka nan kuma sai koma wani jam'iyyar sake wani, akwai gwamnonin da ko ina an gani ba su yi ba, jam'iyyar su ma wayan su ma alama ma jam'iyyar su ma ba za su iya tsayawa ba, yanzu shine zaka ga a wayan su jam'iyyoyin ana kace ne ce batun congresses ko wani abu.
Shi ma da yake tsokace game da batun shugaban jam'iyyar SDP a jihar Adamawa, Mr. Ibrahim Bebeto yace ƴan Najeriya a wannan karo zabi za su yi a tsakanin sak sam ko kuma cancanta, domin a ce wasu ko Buhari ba zai ce sak ba.
Kai wancan kan ko shi kansa ba zai faɗa, domin abin da yasa ai wancan sak ya kawo abubuwa da yawa.
Kwai wanda ya cancanta amma ba lalle bane a yi masa samba ko saka ba.
To sai dai kuma tun kafin wa'adin soma campaign tuni Hausa ƴan siyasa sun soma ta hanyar lika hotuna da kuma gangami batun da hukumar zabe INEC ta ce fa ba za ta lamunce ba. Barista Kasim Ganagedam da ke zama kwamishinan hukumar zabe a jihar Adamawa ya kuma bayyana abin da doka ta tanada.
Shi electoral act namu din dokokin zaben namu wato tabbas ya faɗa ya yi hukunci akan cewa laifi ne kai haka, ai halama ne ma wanda mutum bai kamata zabe shi ba, mutumin kirki ya kamata ya zama bin doka ko kuma lokacin zaben da aka rubuta cikin timetable din, kaga ya kamata su san da wannan, kuma sai ma sun yi primary a tsakanin party nasu tukuna kafin ma za su zama ƴan takara, yanzu kawai kana ganin hoton mutane baka san ko su waye su ba, kuma yawancin wanda za ka gani muna gane cewa ma mutanen zuwa suke su manna hoton su a manya-manyan mutanen jihar Lagu don su samu a zaɓe su, amma wannan na gani ba abu ne mai kyau ba, tunda in an ce maka doka ya hana gara kabari.
Barista Kasim Ganagedam kenan kwamishinan hukumar zaɓe a INEC a jihar Adamawa. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To madalla gaida Ibrahim Abdulaziz. Shugaba Muhammadu Isu na Jamhuriyar Nijar ya yi wa gwamnatinsa garan bawul mako guda bayan da 'yan jam'iyyun kawance da suke mulkin kasar suka fara nuna rashin amincewarsu akan kundin zaben kasar da kuma wato hukumar zaben kasar, lamarin da ke tabbatar da baraka tsakanin gwamnatin haɗakar. Ga Sulemu Muni Barma da ƙarin bayani.
Ministoci biyu na jam'iyyar MPN kishin ƙasa da guda na jam'iyyar RDP jama'a ne garan bawul din ya shafa, in ji sanarwar da sakataren gwamnatin ta Nijar ya karanto a cikin daren jiya Laraba.
Sir proposition du premier ministre chef du gouvernement son nomi.
Yana mai cewa bayan da prime minister ya zo masa da sunayen wasu mutanen da yake ganin sun cancanta, shugaban ƙasar Nijar Muhammadu Isuhu ya naɗa kalla hankurau na PNDS tarayya a mukamin ministan harkokin waje domin ya gurbin shugaban jam'iyyar MPN kishin ƙasa Ibrahim Yakuba. Sannan Salisu Muhammad Hamina ADN Fasaha ke canjin ministan watsa labarai Kubra Abdullahi ta MPN kishin ƙasa, yayin da aka naɗa Sanusi Alhaji Samro na RDP jama'a a mukamin ministan ilimi a matakin secondary domin mai gurbin wani kusa a jam'iyyar ta RDP Sani Abdurrahman.
Ministre des Enseignements Secondaires de Sanusi Alhaji Samro.
Dama dai tun a yammacin Laraba shugaban jam'iyyar ta MPN kishin ƙasa Ibrahim Yakuba ya rubuta a shafinsa na Facebook cewa Prime Minister Birjira Fini ya bayyana masa cewa shugaba Isuhu ya bada sako a sanar da shi cewa baya buƙatar ganin sa a cikin gwamnatin ƙasar. Dalili kenan da ya rubuta takardar murabus kafin daga bisani Hadiza Kubra Abdullahi ta bisahu, matakin da tuni ya samu karbuwa a wurin mayakan wannan jam'iyya irin su Habila Rabi'u.
Yanzu sauran abin da ya rage baya sai mu yi ta nazari mu ga me ya kawo haka, me ya kawo shi shugaban kasa zai nuna mace gaban gwamnati da cewa bai san ganin shi shugaban tarayyan cewa da Alhaji Ibrahim Yakuba a matsayin da yake kan shi, amma mu mun yi imani da cewa bisa tsarin da muke da shi da manufar da muka zo da ita a kan tahiyar ƙasar nan, ba mu zo ba don a haɗa kai da mu a yanzari ƙasa, ba mu zo ba don a haɗa kai. kai da mu a lalata kasa.
Jam'iyyar MPN kishin kasa wacce ta zo ta hudu a zaben yan majalisar dokoki da na shugaban kasa a watan Fabrairun 2016 a wata sanarwar da ta fitar a makon jiya ta bayyana cewa ta fara kosawa da halin wasa tare ci bamban din da jam'iyyar PNDS tarayya ke nuna mata musamman a dangane da zaɓuɓɓukan 2021 inda ta ce madugar jam'iyyun da ke mulki ta yi kane-kane a komai na shirye-shiryen zaben na gama gari sai dai jiga-jigan na PNDS na cewa
kaka manta da majority kenan ba PNDS kaɗai ba ce sannan a cikin majority kenan akwai jam'iyyun da suka yi kishin ƙasa ƙarfi wa'anda da su muke iko yanzu wanda suna dibitoci wanda sun yi kishin ƙasa yawa.
Dama tun a makonnin da suka gabata wasu jaridu ke cewa ana fuskantar taɓarɓarewar dangantaka tsakanin PNDS tarayya da MPN kishin ƙasa. Lamarin da ya sa shugaban ƙasa ya daina zuwa Bulaguro da ministansa mai kula da harkokin waje Ibrahim Yakuba in ji waɗannan jaridu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Toma Dalla a gaida Sule Mummuni Barma. Bikin nan da aka yi a ranar 10 ga watan Afrilun shekarar 2018 mai suna New York International TV and Films Award an yi shi ne a birnin Las Vegas da ke nan Amurka. Muryar Amurka ta samu kyautar zinari a fannin fina-finai da kyautar tagulla a wani fannin. Shugaban muryar Amurka Amanda Bennett ta ce ina alfahari da suka ciyo mana lambobin yabo. Nasarori da muka samu sun nuna irin 'yan jarida masu hazaka da muke da su. Waɗanda suke aiki dare da rana suke sadakar da rayukansu komai tsanani su kawo wa masu sauraro sababbin abubuwa da ke cike da gaskiya kuma masu ƙayatarwa. Fim ɗin nan akan Boko Haram mai suna Tattaki daga Bakar Aƙida wanda ya bayyana ayyukan 'yan ta'addan Boko Haram suke yi da sunan addinin Musulunci shi ya samu lambar yabo ta ɗaya wato lambar zinari sai kuma shirin Off the Highway shi ne ya samu kyauta ta uku wanda ta samu tagulla. Kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko ƙarfe 1 kenan da minti 17 na safe ga kuma shirinmu ko kuma wannan sako kafin mu kai ga shiri na gaba.
Suna na malama class 1B ɗan ajin nan dukkan su 523 ne.
Ko malama ya ake iya tantance fahimtar su
ta makarantar primary da ake kira Rimin Kebe a jihar Kano. Ku saurari na gari na kowa a kowace ranar Lahadi a cikin shirin Hantsi domin ƙarin bayani. Ku kasance da sashin Hausa na muryar Amurka. Duniya a tafin hannunku.
Toma Dalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka tonka huiba ku jama'a tambaya nike da ku jama'a tambaya nike da
idan za su iya magana a gabatar da su su faɗa abin da ya same su a gabatar da su su faɗa abin da ya faru a gabatar da su su faɗa ina aka yi a gabatar da su su faɗi wane ne yayi a gabatar da su su faɗi abin da suke ganin ya shafe su har ma watakila a koma akan abin da ƙwararrun likitoci ke kira clinical history.
Masu sauraron assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ranar Lahadi 14 ga watan Afrilu, 'yan matan sakandaren Chibok 112 da suka rage a hannun kungiyar Boko Haram za su cika shekaru hudu cir a hannun kungiyar ba tare da iyayensu sun san ainihin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. Yayin da kungiyar ke ci gaba da rike Liya Sharibu, ɗaliban makarantar sakandaren Dabci guda ɗaya tilo bayan sakin sauran ɗaliban da ta sace. Idan Allah ya kai mu mako mai zuwa shirin domin iyali zai ta'allaka akan wannan batu. A yau shirin ya karbi bakuncin Dr. Abdullahi Mai Kano Madaki na Jami'ar Bayero da ke birnin Kano, ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da kasida a taron bita da cibiyar nazarin jinsi ta jami'ar ta shirya kan haƙin ƙananan yara da ake yi wa fyaɗe. A cikin hirarsa da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya bayyana dalilin da ya sa a bana aka mai da hankali kan cin zarafin ƙananan yara a taron da cibiyar ta saba gudanarwa shekara-shekara.
Wannan yawon zune sakamakon wani bincike da aka yi karshen jagorancin Hajiya Jamila Ibrahim suka ga ya kamata su zo su bayyana wa al'umma irin sakamakon da suka samu wanda ya shafi cin zarafin yara, wanda ya hada da duk wani nau'i na cin zarafi na yaya musamman mata a jihar Kano, wanda ya hada da fyaɗe da cin zarafin da kuma wasu abubuwa da suka shafi sabani na tunani ko hankali ko al'ada ko addini da suke faruwa a tsakanin al'ummar.
Ya kunshi aikata?
To ya kunshi abubuwa wanda suka shafi aikata, yawan tallace-tallace, rashin kai yara makaranta ko rashin kula da karatuttukansu, sakinsu su tafi sakaka, rashin maida hankali kan gina rayuwarsu, rashin maida hankali kan ba su tarbiyya ingantacciya, rashin maida hankali kan tabbatar da cewa sun ɗauki wata hanya dodar da su tabbatar da sun zama masu amfanuwa ga junansu da kuma amfanuwa ga al'ummar da suke cikinta.
Takamaimai, menene taken lecture na bane?
Taken lecture bana shine yanayi ko lokacin da ya kamata a ce an ba wa yara musamman mata daman sauraro a lokacin da aka jarrafin su a kowane yanayi kuma a ko'ina, don tabbatar da cewa an bi musu kadin abin da yake damunsu.
Menene ya ja hankalinku kuka bullo da wannan batu na baiwa yara wato jin tabakinsu misali?
Da wannan tambaya ce mai kyau, ba don ko ba sai ta yi la'akari da wasu bincike da muka yi a yan shekarun baya-bayan nan wanda suka shafi cin zarafin mata da kuma fyaɗe a nan jihar Kano. Mutane shaida ne cewa wannan matsala ta fyaɗe musamman a Najeriya ko musamman a jihar Kano, a bisa alƙaluma da muke da su da kuma bincike da muka yi ya tabbatar mana duk shekara alƙaluman ƙaruwa suke. Duk shekara, ina ce duk shekara, domin muna da alƙaluma wanda muka ɗauko tun daga shekara ta 2005 muka dawo kan shekara ta 2010 muka taho har izuwa ta 2017 wato shekara ta gabata. Kuma abinda muka samu, mun tattara wannan alƙaluma daga wajen hukumomi da suke da alhakin tattara waɗannan alƙaluma, misali hukumomi na asibitoci, hukumomi na shari'a, hukumomi na 'yan sanda. Muka ga cewa tun daga shekara ta 2012 har izuwa shekara ta 2017 matsala ta cin zarafi da kuma fyaɗe musamman a jihar Kano alƙaluman sun nuna ƙaruwa suke. So wannan ya ja hankalin muke ganin kamata yayin mu zo mu tattara mu fito da hanyoyi da muke ganin idan an nuna mutane ga abin da ke faruwa a mataki na al'umma, a mataki na ɗaiɗaikunmu, a mataki na rukunan al'umma, me ya kamata mu yi don mu daƙile wannan al'amari daga ci gaba da ƙaruwa a cikin al'ummar.
To amma waɗannan ƙaruwar alƙalma da ka ambata, kun gano cewa yana da nasaba da rashin baiwa su yaran dama su bayyana wa ma'ana yaran da abin ya shafa a lokacin da aka ci zarafin su, yana da nasaba da rashin ba su dama su bayyana abin da suka ji ko kuma suke ciki, halin da suke ciki?
Zan iya cewa kuma zan iya cewa abin da ya sa shi ne, dalilan da ya sa waɗannan alƙaluma suke ƙaruwa na cin zarafi da fyaɗe a jihar Kano a bisa bincikenmu abubuwa ne da yawa. Na farko kuma taɓarɓarewar yanayin zamantakewa na ma'aurata, wanda ya zamana ma'aurata tun daga lokacin da za su yi aure akwai ƙarancin kula, akwai ƙarancin bincike, akwai ƙarancin maida hankali na kan wa kake so ka aura ko wa kike so ku aura. Bayan an yi aure, zamantakewar ta kasance a bisa sakamakon bincikenmu yana zama ma'aurata sukan zama cikin tashin hankali da hayaniya, kullum ana cikin jidali, matsala ta faru, aure ya mutu, ya'ya su zauna da uwa ko da uba, ga talauci yawa mutane yawa, ga rashin ilimi yawa mutane yawa, saboda rashin talaucin da ya isi yawa, al'umma da yawa a cikin al'ummarmu a birni da karkara ba sa iya maida hankali wajen tabbatar da sun samar wa 'ya'yansu ilimin da ya kamata ingantacce da kuma maida hankali wajen ba su tarbiyya.
Kuna maganar a bada dama ga yaran da aka ci zarafin su su yi bayani watakila a mataki na bincike ko na 'yan sanda ko na kotu da sauransu, watakila wannan ya ja hankalin ku. Kun lura cewa a yayin da ake bincike irin waɗannan ko wurin gudanar da shari'u a game da irin cin zarafi irin wannan ba a sauraron ɓangaren yaran ne?
To zan iya cewa ba sauraron su ne ba a yi ba, amma in ka kalli yanayi na al'ummar mu musamman a jihar Kano, muna da wani abu wanda yake kama da al'ada ko ɗabi'a ta duk lokacin da waɗannan rukunin iyaye su ta zama a cikin wadda aka yi wa cin zarafi ko fyaɗe. A mafi yawan lokuta iyayen suna tsoron su fito da wannan matsalar su fuskanci shari'a, a gaya wa mahukunta a ɗauki abin shari'a a ci gaba kuma har a kai matakin da za a ce an hukunta wannan. Na farko kenan. Na biyu, sai ka ga iyaye a mafi yawan lokuta suna ma ɓoye ƴaƴan kan cewa ba sa so sauran al'umma a unguwa ko a gari su san cewa ƴaƴansu ma sun samu wannan matsala ta cin zarafi ko fyaɗe. Wannan ya hana ko kuma yake jawo dakile musu dama na fito na su fito su faɗi abin da ya same su, ya menene ya same su, kuma wane ne ya yi musu, wanda zai taimaka wajen bincike na hukumomi musamman hukumar 'yan sanda. Na farko kenan. Na biyu, mun fahimci cewa a mafi yawan lokuta yara ƙanana ma ana musu waɗanda su ba za su iya magana ba. To sai kuma matsala take faruwa ta cewa shi sha'ani ko laifi na cin zarafi da fyaɗe wani abu ne wanda akan iya tabbatar da shi ta yin amfani da wasu alamu da ƙwararru na bincike za su yi amfani da su tabbatar abin ya faru. To amma iyaye sukan ɗauke 'ya'yan nasu su je misali su wanke su, su wanke 'ya'yansu, su ƙoƙarin ma ba su magani don kar matsalar ta bayyana. To wannan kuma yakan dakile yunkuri na ƙoƙarin a tabbatar da cewa wannan abun ya faru kuma ga wanda ya yi a mataki na bincike, wanda yake jawowa yana dakile cewa idan ba za su iya magana ba cewa waɗannan alamun abin su da za su taimaka hukumomin bincike. Idan za su iya magana, a gabatar da su su faɗa abin da ya same su, a gabatar da su su faɗa abin da ya faru, a gabatar da su su faɗa ina aka yi, a gabatar da su su faɗi wane ne ya yi, a gabatar da su su faɗi duk abin da suke ganin ya shafe su, har ma wataƙila a koma a kan abin da ƙwararrun likitoci ke kira clinical history na cewa wannan abin da ya faru kuma ya kasance an same shi a lokacin, shin a lokacin ya fara ko an dade ana yi? Idan an dade ana yi, da waye suke yi, su waye involve? Wannan ne zai taimaka mana in amfani da kalmar turanci mi sanitizing al'ummar mu, mu tabbatar cewa tsarkake, mu tabbatar da mun samu da wani yanayi kuma mai faɗaɗa mai ido, mun taimaka hukumomi da suke bincike su kuma mai da hankali kan wannan sha'ani na fyaɗe da kuma cin zarafin yara.
To sai ku kasance da shirin domin jin mataki na gaba da za a ɗauka kan wannan lamari. Yanzu dai a madadin bakon nama Abdullahi mai Kano madaki na Jami'ar Bayero da ke birnin Kano da kuma wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, sai kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri, ke muku fata alheri. Kada ku manta, kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin Domin Iyali a shafinmu na internet voahausa.com. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗi.
To madalla, yanzu kuma ga labarai a takaice.
Kai wasiyar farmaki da makamai masu linzami yana ɗaya daga cikin zaɓi da shugaba Amurka Donald Trump ke nazari a kai domin mayar da martani ga harin makamai masu guba na baya-bayan nan da ake azawa gwamnatin Sirleaf laifi, kamar yadda fadan gwamnatin Amurka White House ke cewa. Kakakin Majalisar Wakilan Amurka Paul Ryan ba zai yi takarar neman sake zaɓensa a zaɓen da za a yi a cikin watan Nuwamban bana ba, wanda ya janyo ayar tambaya ko jam'iyyar Republican za ta ci gaba da zama mai rinjaye bayan zaɓen rabin wa'adi na bana. Yayin da ake jiran taron koli na ƙasashen koriyoyin nan guda biyu a ƙarshen wannan wata, tilas ne Koriya ta Kudu ta nemi cikakken bayanin abin da wargaza shirin makamai ƙare dangi a zirin na Koriya ke nufi, in ji ofishin jami'an Amurka da suka yi hulɗa da Koriya ta Arewa na tsawon lokaci. Sai dai yayin da shugaba Trump ke da ƙwarin gwiwa game da tattaunawar da za su yi da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un.
To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai can da hantsi. Amma kafin mu yi sallama ga saƙon Malam Ridwan Muhammad, shugaban Alpha Radio na Kumasi na taya Hajji Haramatu Mr. Lady Boutique da iyalan gidan Malam Baba Madugu a Kumasi na murnar auren ɗansa Taufik, da Allah ya bada zaman lafiya. Sai kuma ta'aziyya ga Ahmed Tijjani da duk mutanen Ghana da ke fage a Kano na rasuwar Malam Muftawu Muhammad Muftawu kenan da ke ɗinki bayan plaza a fage Kano. Allah ya ji kansa da rahama da magabata duk baki ɗaya. Baba Yakubu Makibu ne ke sallama da ku sai can da hantsi.